Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa sai kuma VOA Africa akan zangon FM 200.5 wato 102.5 duka a jamhuriyar Niger kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata akan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da kuma Mahmud Lalo daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan shirin na ranar yau Litinin 11 ga watan Yuli, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin duba batutuwa da suka shafi yawan al'umma. Ɗaya daga cikin batutuwa da za mu tabo a shirye-shiryen namu ga kanin labarai:
mummunan fada ya sake barkewa a yau Litinin a babban birnin Sudan ta Kudu. Amurka za ta ƙara tura dakaru zuwa Iraki domin su taimaka wajen ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan IS. Dubban 'yan ƙasar Venezuela sun ƙetare kan iyakar ƙasar domin shiga makwabciya Colombia domin sayo kayayyakin more rayuwa.
Kanin labaran kenan. Wata ƙungiyar ƙato da gora a birnin Ikon Najeriya ta ce ta kama mutane 6 daga jerin 'yan ƙungiyar Boko Haram 100 da rundunar sojin ƙasar ke neman ruwa a Jallo da suka haɗa da
Ibrahim Ali, Abubakar Ahmed, Gogoi Kamsalem, Ibrahim Muhammad, Bana Gana, Blam Ali da kuma Adam.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda ɗazu-ɗazun nan aka tashi taron harkokin tsaro da ya kunshi ƙasashe 5 da nufin kashe wata wuta da ke mai da hannu agogo baya a wannan yanki.
Mun lura akwai so zan kasashen duniya wajen guda 10,011 ko 10,012 a cikin Mali, amma bai kawo mana saukin ga ta'addanci da muke samu ba.
Yusufu Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda zai dora akan cigaban da aka samu a harkokin ilimi a jihar Borno bayan koma bayan da aka samu sakamakon tada ƙayar baya da ƙungiyar Boko Haram ke yi. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, assalamu alaikum. Mummunan fada ya sake barkewa a wali a yau Litinin a babban birnin Sudan ta Kudu sa'o'i kaɗan bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga shugabannin ƙasar da su janye dakarunsu da ke arangama da juna, tare da yin gargaɗin cewa ci gaba da kai hare-hare akan fararen hula da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ka iya zama laifukan yaƙi. Harbe-harben bindiga da fashe-fashe sun yi ta tashi a Juba a yau Litinin a rana ta 5 bayan da aka samu tsagaitawar al'amura. Jakadan ƙasar Japan Koro Besho, wanda shine shugaban kwamitin sulhun mai dauke da membobi 15, yayi magana da yawun kwamitin a jiya Lahadi a birnin New York bayan da aka yi wani dogon taron gaggawa na sa'o'i 3 na tuntubar juna. Besho ya kwatanta halin da ake ciki a Juban a matsayin wanda ke buƙatar sulhu cikin gaggawa, inda ya bayyana cewa har an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya ɗan asalin ƙasar Sin tare da raunata wasu 'yan ƙasar Rwanda da dama. Izuwa jiya Lahadi, hukumomi ba su bayyana takamaiman adadin mutanen da suka jikkata daga barkewar wannan rikici ba, kuma babu wata alama da ta nuna cewa dakarun shugaba Salva Kiir da na mataimakinsa Riek Machar sun ji wannan kira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma kafofin yaɗa labarai a birnin na Juba sun bayyana cewa an kashe aƙalla mutane 276, yayin da kakakin Machar ke cewa aƙalla mutane 150 aka kashe tare da jikkata wasu da dama. Tuni dai, Amurka ta umarci dukkanin ma'aikatanta da ba a buƙatar aikinsu cikin gaggawa da su fice daga ofishin jakadancinta da ke Juba.
An waye gari a nan Amurka cikin wata wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda, a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin Louisiana da Minnesota, tare da harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira da aka yi a birnin Dallas ke jihar Texas, a wajen wata zanga-zangar lumana ta jama'a da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata. 'Yan sanda a Dallas ɗin sun ce wani ɗan bindiga mai suna Micah Xavier Johnson ya kisa kai hari wasu munanan hare-hare da za su tada hankalin birnin. Shugaban 'yan sandan birnin Dallas David Brown ya ce sun samu tabbacin cewa mutumin da ake zargi yana da wani shirin kai hare-hare a kan jami'an tsaro, wanda a tunaninsa kamar ramukan gayya ne a kan yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata. 'Yan sanda dai sun yi nasarar daƙile shirin Johnson ta hanyar yin amfani da wani bam na mutum-mutumi wanda ya dasa a ɗakin ajiye motoci da Johnson ya fake. Shugaban ƴan sandan ya gaya wa gidan talabijin na CNN cewa daukan wannan mataki na dasa bomb din ta hanyar yin amfani da mutum-mutumin ya zama dole domin a ceci rayukan jama'a.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe wata kafar ganawa ta ƙarshe ta tattaunawa da ƙasar Amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin Washington suka ɗauka na ƙaƙaba takunkumi akan shugabanta Kim Jong-un da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama. A yau Litinin, hukumomin Pyongyang sun gaya wa Amurka cewa ƙasar za ta yanke duk wata hulɗar diplomasiya da hukumomin Washington da ke gudana da ofishinta da ke hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. A makon da ya gabata, Amurka ta ƙaƙaba takunkumi akan shugaba Kim da wasu jami'an Koriya ta Arewan baya ga wasu jerin takunkumi da aka saka wa ƙasar a baya saboda shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Da safiyar Litinin kuma, yau Koriya ta Arewa ta yi barazana ɗaukan wani matakin ƙarfi bayan da hukumomin Amurka da Koriya ta Kudu suka ayyana shirinsu na tura makaman kariya daga makamai masu linzami zuwa Koriya ta Kudu. Pyongyang ta yi wannan barazanar ce kwanaki da dama da suka gabata bayan da Washington da Seoul suka ayyana shirin yin amfani da wani nau'in makamin kariya kira THAAD a yankin ruwan Koriya bayan gwaje-gwajen makamai masu linzami kira ballistic da hukumomin Pyongyang suka yi.
Amurka za ta tura ƙarin dakaru 560 zuwa Iraki domin su taimaka wajen ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana haka ne a yau Litinin yayin wata ziyara da ya kai birnin Bagadaza domin tattaunawa kan mataki na gaba da za a ɗauka tsakanin shugabannin ƙasar ta Iraki da kwamandan dakarun Amurka. A kwanan nan dakarun Iraki suka karɓe ikon wani sansanin filin tashin jiragen sama da ke kusa da Mosul, wanda hakan ya kawo kammala zangon tsare-tsare guda goma da aka shata domin yin galaba akan mayakan ISIS kamar yadda wani babban jami'in tsaron Amurka ya faɗa. Sansanin filin tashin jiragen sama mai suna Kayara yana da tazarar kilomita 60 daga birnin Mosul. Dalilin karɓe wannan filin tashin jirage shine domin a samu wani dalilin aiwatar da tsare-tsare a kusa da birnin Mosul. Wato dandalin aiwatar da tsare-tsare a kusa da birnin Mosul, inji Kata a lokacin da yake ganawa da manema labarai gabanin da ya shiga ƙasar ta Iraki. Wani babban jami'in gwamnati da baya so a ambaci sunansa ya ce Kayara na da matukar amfani a jerin matakan da aka shata da za a cimma saboda muhimmancin wurin.
Dubban 'yan ƙasar Venezuela sun keta da kan iyakar ƙasar domin shiga ƙasar Colombia a jiya Lahadi da nufin sayo kayayyakin masarufi da na more rayuwa da suke da matukar wahalan samu a ƙasarsu saboda matsin da tattalin arzikin ƙasar ya shiga wanda ya haifar da ƙarancin kayayyaki.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci a Najeriya, inda shugaban wata kungiyar ƴan ƙato da gora a birnin Eko da ake kira Civilian JTF ya ce kungiyar ta kama waɗansu mutane shida da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne, waɗanda ke cikin jerin mutane 100 da rundunar sojin ƙasar take neman ruwa a Jallo, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa mana.
A hira da yi da manema labarai, Mai Kanuri na Ijora Alhaji Mustapha Muhammad ya bayyana sunayen waɗanda aka kama na cewa sun haɗa da Ibrahim Ali, Abubakar Ahmed, Gogoi Kamsalem, Ibrahim Muhammad Banagana Blam Ali da kuma Adam, wanda dukkaninsu an kama su ne a ranar Juma'a da ta gabata. A cewar Mai Kanuri Mustapha Muhammad, an kama mutanen ne a gurare daban-daban inda suke samun mafaka da suka hada da tsibirin Victoria ko kuma Victoria Island da Ishere da sauran gurare da ake samun 'yan arewacin Najeriya. Daya daga cikin wanda aka kama da aka bayyana shi da suna Adam kuma ya kasance shugabansu, an kama shi ne a harabar wata coci a boye a cikin wata kwantena, kamar da Mai Kanurin ya karin haske.
Kuna wannan aiki ne da haɗin gwiwan jami'an tsaro
sosai kwarai da SS da sojeji
A waje daya na tambayi wani dan asalin jihar ta Borno, shin ko da gaske ne ana kama yan jihar da ke da alaka da kungiyar Boko Haram? Ga dai abinda malamin da ba na ambaci sunansa ya shaida mani.
Da gaske ne, gaskiya ana samun su, akwai su kuma ba wai lalle bane. Ko da rana ko mai safi in aka zo nan Lagos za a same su. Tabbas ni da kaina ma na sha gansu, ba daya ba biyu ba, ya kai ma uku ko biyar na gansu da idona. Kuma bai wuce sati ba an kama sauran wajen goma. Na gani ana wararo garage. Tabbas in aka zo aka duba za a same su ba.
To gani yanda ake barin mutanen na yawo cikin gari, kana ganin kamar akwai sakaci ta bangaren tsaro kenan?
Gaskiya haka, akwai sakaci sosai kan. In aka duba sosai gaskiya abun, in har ana an sa kwari a ciki ana kama su, abun zai kawo soke. Dan ana bar suna yawo suna shiga cikin su kudu. To anan dukkan su za su samu cewa suna samun hanya za su tira. Ka gani haka zai ta ba zai wani sakaci gaskiya.
Amma sun ce sun tuba, ba ganin kamar tunda sun tuba shikenan.
Gaskiya tuban dan miciji fa aiki ne fa, miciji bai da nasara gaskiya.
To ko kungiyar ta civilian JTF na samun goyon bayan al'umma arewacin Najeriya da ma sauran 'yan Najeriya domin samun nasara? Ga dai abinda Maika Nuri Muhammad bai yake cewa. Tuni dai aka mika waɗanda aka kama ga jami'an tsaro, inda kuma aka ce an wuce da su jihar Borno domin mika su ga rundunar da ke yaƙi da 'yan kungiyar ta Boko Haram. To sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Usman Kuka Shika game da wannan kamu da 'yan kungiyar ta civilian JTF ta ce ta yi wa wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne a birnin Lagos ya cicira, sai kuwa har da sakon da na aiki masa, a yanda kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos SC Badmus ta shaida min cewa ba su da masaniya ko hannu game da wannan kame da kungiyar ta civilian JTF ta yi. Babangida Ibrahim, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, har yanzu kan batun harkokin tsaro, ɗazu-ɗazun nan aka tashi wani taro da ya kunshi ƙasashe biyar da nufin shawo kan ayyukan ta'addanci a yankin Niger. Wakilin mu Sulaiman Muni Bama na da ci gaban rahoton.
Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement.
Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu bugo da ƙari shugaban riko na kungiyar Conseil de l'Entente kenan lokacin da yake jawabin bude taron shugabannin ƙasashe biyar na Afirka ta Yamma mambobin wannan kungiya waɗanda suka hada da Jamhuriyar Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo da Jamhuriyar Nijar. Kungiyar da aka kafa a shekarar 1959 da nufin bunƙasa tattalin arziki da bayar da damar zirga-zirga ga al'ummomin yankin. Sai dai ganin yadda matsalar Boko Haram a Najeriya da ta mujawo da akimi a ƙasar Mali suka ta'azzara, ya sa shugabannin kungiyar ta Conseil de l'Entente ba da fifiko a kan batun samar da tsaro. Kuma a cewar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kanal Ibrahim Yakuba,
tunda halin yakin ya sake, shugaban kasa ce sai mun nemi dubaru sabi wanda suka yi daidai da wannan ta'addancin don mu ci gaba da shi. Yana game da shawarar da ya bara ta kafa wannan runduna ta musamman, tunda ka san ko cikin sojan ya kamata a yi horo wanda ya daidai da halin da muke ciki. Kuma shine ai wannan dubara muka gwada iyakan mu da Najeriya da Chad, muka kafa runduna ta musamman, kuma shine muka ce a ba mu damar mu yi runduna ta musamman saboda yaki da 'yan ta'adda a cikin Mali. Tunda mun lura akwai sojan kasashen duniya wajen guda 10,100 ko 10,200 a cikin Mali, amma bai kawo mana saukin ga ta'addanci da muke samu ba. Shi yasa Niger ta yi kokowa ta ce wannan soja da ke kasar Mali ko a sake musu, ba su wani aiki daban na kokowa da 'yan ta'adda, ko kuma in bai yi a bar kasashen G5 Sahel kamar Niger da Chad da Mali da Mauritania da Burkina Faso su kafa runduna ta musamman wanda za ta je ta yaki da 'yan ta'adda. Tunda in ana cewa akai soja a bashi bindiga yayi tsaye Najeriya dan ta'adda, to ba ai daidai ba.
Kwararrun kasashen na Conseil de l'Entente sun gabatar da wasu muhimman shawarwari ga shugabannin kasashe mambobin wannan kungiya domin dorewar ayyukan da aka sa gaba. Isu Isa shine mataimakin sakataren zartarwa na kungiyar ta Conseil de l'Entente.
Mun ba su shawara da cewa a nan gaba muna son mu yi abinda muke cewa programme immobilier, shine gina kamar ko wasu manyan ginoni na harkar ko hotel ne ko biro wanda za su kawo ma Conseil de l'Entente kuɗi ta samu ta yi amfani ta yi ayyukan da ya kamata ta yi, kamar gina riyoji, kamar ba da ruwan sha, a sa huta kamar a fuskar rana zuwa ga kasashenmu. Kuma bayan haka nan ya zama na mu ba da ƙarfi ga tahiyar da juna abin da ake cewa circulation de bien et de personne.
Tun bayan harin ta'addancin da aka kai a wani otel din birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso da wanda ya rutsa da dimbin jama'a a garin Grand Bassam na kasar Cote d'Ivoire, waɗannan kasashe da a can da aka yi zaton ba sa huskantar barazanar ƴan ta'adda suka ƙara azama wajen tunkarar matsalar ta'addanci da ta riga ta zama ruwan dare a yankin Sahel, musamman a kasashe irin su Nigeria, Niger da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ina kamuna aikin soja Haji Dan Kwairo, ina tsoron aikin soja Haji Dan Kwairo.
Kuma da la yau 11 ga watan Yuli ta kasance ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin duba batutuwa da suka shafi yawan al'umma, inda a bana aka mai da hankali kan inganta rayuwar 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru 19 da nufin shawo kan aurar da su da wuri ko kuma yi musu auren dole ko ma gallaza musu a gidajen aure. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin wannan batu, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Auren wuri ga 'ya'ya mata wanda kan sanya su zamo iyaye a lokacin da su ma suke buƙatar kulawar nasu iyayen, kana da azabtarwa da kuma nuna wariya ga jinsin mata na daga cikin abubuwan da ke hana 'ya'ya mata samun ilimin da ya kamata. Bikin na bana zai mai da hankali ne a kan batutuwan da suka shafi 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru 18 waɗanda ke fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban a sassan duniya, kama daga auren wuri, ana so su kunin samun ilimi ta hanyar cire su daga makarantu gabanin su kai ga kammalawa, da kuma nuna wariya a wasu lokutan baya ga musgunawa rayuwarsu. Tauye 'yancin samun cikakken bayanai akan kiwon lafiya da 'yancin rayuwa na daga cikin tarin matsaloli da ƙalubale da ke haifar da giɓi ko kuma koma baya ga ci gaban 'ya'ya mata a galibin sassan duniya. Binciken masana ya nuna jimlar 'ya'ya mata 'yan ƙasa da shekaru 18 miliyan 15 ne ake yi wa aure a kowace shekara a ɓangarori daban-daban na duniya. Yayin da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ke cewa yara mata miliyan 31 ne ba sa iya zuwa makarantun firamare a ƙasashen duniya daban-daban, inda a hannu guda kuma adadin 'yan mata miliyan 60 ne ba sa samun sukunin shiga makarantu a matakin ilimi daban-daban. Hukumar ta UNESCO ta ci gaba da cewa akwai kusan 'yan mata miliyan 5.5 a Najeriya da ba sa halartar makarantu, a Pakistan kuwa akwai fiye da miliyan 3, sai ƙasar Habasha mai sama da miliyan 1.5. Hukumar ta UNESCO ta yi amanar cewa da a ce ɗaukacin matan duniya za su riƙa kaiwa ga matakin ilimin sakandare, to babu shakka da an kawar da kashi 2/3 na matsalar auren wuri da ake fama da ita. A kazalika, binciken hukumar ya ce mutuwar yara ƙanana za ta ragu da abinda bai yi ƙasa da kashi 15% ba, da a ce dukkanin matan duniya suna da ilimin firamare. Kazalika, binciken ya nuna cewa da a ce kowace mace a duniya na da ilimin sakandare, to yawan mutuwar yara zai ragu da kashi 50%. Shugabannin gwamnati da na hukumomi masu zaman kansu da ma shugabannin al'umma wajibi ne su tashi tsaye wajen kare haƙƙin 'yan mata, musamman ma 'ya'yan talakawa waɗanda talauci ke hana su zuwa makaranta ko kuma ake azabtar da su ta hanyar aikatau da sauran aƙidu na gargajiya. Ji Babatunde Osotimehin, babban daraktan asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ma Madam Ambrigetti, shugabar ƙungiyar Plan International, cewa take sanya 'ya'ya mata a makaranta na da matukar muhimmanci a matsayinsu na jagororin kawo sauyi a cikin al'umma, musamman ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma sauran fannoni na rayuwar bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ilimi dukiya ne, ilimi arziki ne.
Kai ke tawaga da Mahmud zuwa jimawa a shirinmu na yamma. Za ku je da wannan matsala ke tauye rayuwar 'ya'ya mata a jamhuriyar Niger, ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi ƙaurin suna wajen aurar da 'ya'ya mata da wuri. Yanzu dai agogo ma'anar Washington na cewa ƙarfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba. To madalla ga wa Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a mun sauraron mu da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. da fatar Allah ya sa an yi shagulgulan karamar sallah lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun fara kawo muku kaɗan daga cikin irin ci gaba da ake ƙara samu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Bayan kwashe wasu shekaru da yankin ya fuskanta na rikice-rikicen 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram, wanda hakan ya zama sanadiyar koma bayan ilimi a yankin. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Maiduguri, Husaina Muhammad, ta samu tattaunawa da wasu daga cikin jagorori a wasu makarantu a yankin.
Yau zamanin ga bayan da na bane baci ya da ne ne ya da tabe shi.
Bismillahirrahmanirrahim, sunana Muhammad Sani Idris Adam Abdulaturi, kuma ni ne darakta na makarantar El Kenemi College of Islamic Theology, Maiduguri, Borno State. Wato a cikin ikon Allah, kamar yadda Hausawa suke cewa komai yayi farko zai yi ƙarshe, Allah subhanahu wataala cikin ikonsa ya kawo ƙarshen wannan tashin-tashina da ta'addabi mutanen Borno albarkacin shugabanci irin na mai girman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wato wanda yake bibiyan al'amarin ilimi zai samu kamar yadda kowane abu ya samu tawaya, haka harkar ilimi a lokacin da ake faɗin Boko Haram ta samu tawaya. Lokacin muna nan makaranta, babu abin da muke ji sai da iyaye, musamman iyayen da suke kawo yara daga nesa su zo suna neman transfer, suna kuka suna cewa gaskiya mu a nan makaranta muna samun duk abin da muke bukata na karatun addini, karatun boko, karatun Qur'ani, amma saboda yanayin kan hanya, saboda yanayin rashin zaman lafiya, muna bukata ba mu transfer mu kai yaran mu wani su makaranta. To kuma nan lokaci zaka ga irin dokoki da muke da shi cewa malami in yayi latti yazo karfe 7 da rabi za a cire masa kudi, dalibi in yazo karfe 7 da rabi za a rubuta wasiƙa ga iyayensa me yasa yayi latti. Duka wannan a lokacin ba za mu iya yin amfani da wannan dokokin nan ba, saboda sai an tashi za a zo makaranta sai ai bomb a sa checkpoint a yi togo solo ana ta binciken mutane. Wani lokaci yara ma ba sa zuwa makaranta sai karfe 10, wani lokaci sai karfe 11, wani lokaci sai karfe 9, wani lokaci ana cikin karatun ma iyaye za su zo su dauke yaran su a makaranta su ce unguwan mu ba lafiya, haka za a fasa karatun. Ko da lesson 2 aka yi a cikin lesson 6 ko lesson 8 da ake yi, za su zo su ce mu ba za mu iya ci gaba da karatu ba. Yara suna cikin aji za su ji an yi bomb, hankalin su ya tashi. Aikin malami a lokacin sai ya tashi daga koyarwa zuwa nutsar da yara da kwantar musu da hankali. Amma alhamdulillahi rabbil alamin, abin da muke gani yau shine waɗannan iyaye da suka cire yaran su daga makarantu suka kai su waɗansu garuruwa da suka fi zaman lafiya a kan Borno, yau waɗannan iyaye suna dawo da ɗalibansu. Bara adadin yaran da muka samu wanda suka yi applying suna neman makaranta a Ilkenemi bai fi yara 1,800 ba. Amma bana ya har zuwa yanzu da muke kokarin za mu yi second batch exam dinmu, a cikin list dinmu na wayanda suka yi booking muna da yara sun fi 3,000. Wannan yana nuna cewa hankali ya kwanta, zaman lafiya ya dawo. Wayansu iyaye suka kira ni daga Lagos yau suka ce da Allah, tunda dai an samu zaman lafiya muna so mu kawo yaran mu su zo su yi karatu, a taimaka mana, ba mu dama mu ma mutanen Lagos mu zo mu samu amfanin da ake samu a nan Ilkenemi. Ba wani uba da yake zuwa ya dauke yaran sai ya gudu. Kuma makarantar mu ta ci gaba da dokokinta na a zo a kan kari, a tashi a kan kari, a yi karatu a cikin lumana. Wannan shi yasa muke ganin cewa yanzu sabanin bara da saboda wannan rigimar muka yara kamar 70 suka haddace Qur'ani, bana da aka samu kwanciyar hankali yara har zuwa yanzu kafin term din ma ya kare kenan, muna da yara kamar guda 150 wanda suka haddace Qur'ani. Kuma abinda muke fata mu samu na sakamako a jaraba mu ta wayek, in Allah ya yarda zai fi wanda muka samu bara, saboda kwanciyar hankali da aka samu bara. Yaran mu da suka rubuta jaraban nan da ake ce mata jam, wayanda suka yi kokari sosai su ne wanda suka samu 200 230 240. Bana muna da yaran da suke da 260 270. Wannan duk yana nuna cewa hankali lalle ya kwanta, al'amari ya fara daidaita. Malami ba wanda yake zuwa lati, malami ba wanda yake jin tsoron cewa ya baro iyalinsa a gida, hankalin insa baya kwance, shi yana makanta bai san abin da ya faru da iyalinsa ba, kowa yana cikin nutsuwa. In Allah ya yarda, abin da muke fatan za mu samu na ci gaba na karatu wanda za mu amfanar da mutanen Borno da mutanen Najeriya sai ya lullunka abin da muka saba samu sakamakon wannan zaman lafiyar. Muna roƙon Allah wannan zaman lafiyar ya daure, wannan zaman lafiyar ya ci gaba. Allah subhanahu wataala a cikin falalar su kare maimaita mana irin abin da muka gani a baya inda harkar karatu ta tawaye.
Ba sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Husaina Muhammad, da ta haɗa mana wannan rahoto, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala, da mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
Amma da mata don mu zanni.
To a gaida Harande, ga baba Yakubu makiri da wasiƙun masu saurare.
Zan fara ne da wannan fatan alheri da fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace Allah ya sa ziyaran babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya rashin Afirka ta wuni uku a Najeriya ta amfani al'umman Najeriya da ma kasashen Afirka gabaki daya. Sako na gaba na cewa zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, ina kira ga 'yan kungiyar fafutukan gajin an ceto 'yan matan Chibok a Najeriya, wato Bring Back Our Girls, da cewa idan har sun raina kokarin da gwamnati da kuma jami'an tsaro suke yi na ganin an kubutar da waɗannan 'yan mata, to ya kamata su fito su shiga dajin Sambisa da kansu domin ceto waɗannan 'yan matan. Daga Mahmud Salihu, Kaura na Moda, jihar Zamfara. Wani sako na cewa kash Allah sarki, tabbas yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin duban batutuwan da suka shafi yawan al'umma a duniya da kuma inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekaru 19 zuwa ƙasa da haka. Sai dai kaico gajin yadda 'yan matan da ke cikin waɗannan shekaru na ƙuriciya suke fuskantar ƙalubale iri-iri, don haka wannan ayar tambaya ce akan shugabanninmu na Afirka baki ɗaya. Daga Adam A. Adam Gashuwa. Sako na gaba daga Rilwani Ibrahim London Uba, yace ku miƙa min kira na zuwa ga mai girma gwamnan jihar Adamawa, don Allah ya biya masu karban fansho da malaman makarantar primary don suna cikin tsaka mai wuya. Sako na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama in taya ƙasar Portugal murna na lashe kofin Europe 2016 da aka yi a jiya, inda suka doke mai masaukin baki wato Faransa da ci ɗaya mai ban haushi daga bashar kansala mai tukunya bakin kasuwa daren dajin jihar Kebbi.
A gaida baba Yakubu makeri da wasiƙun ku masu saurare, kafin mu karkare ga tushen muhimman kanin labarai.
Mummunan fada ya sake barkewa a yau Litinin a babban birnin Sudan ta Kudu, sau'i kaɗan bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga shugabannin ƙasar da su janye dakarunsu da ke arangama da juna, tare da yin gargaɗin cewa ci gaba da kai hare-hare akan farar hula da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ka iya zama laifukan yaƙi. Harbe-harben bindiga da fashe-fashe sun yi tashi a Juba a yau Litinin a rana ta biyar bayan da aka samu tsagaitawar al'amura. An waye gari a Amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda, a lokacin da wasu 'yan bin sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin Louisiana da Minnesota, tare da harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira da aka yi a birnin Dallas da ke jihar Texas, a wajen wata zanga-zangar lumana ta jama'an da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe wata kafar ganawa ta ƙarshe ta tattaunawa da ƙasar Amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin Washington suka ɗauka na ƙaƙabar takunkumi a kan shugabanta Kim Jong-un da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu ni da Mahmud Lalo da kuma Julie Gresham da ma injiniyan mu Neil Greg Burns za mu yi gefe mu ba Halima da Jamila da kuma Daniel Brown fili domin gabatar da shirin yau da gobe.